Kamfanin Newmont na kasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahakar ma'adinai na Acheng ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin hakar ma'adinai na kasar China, domin cimma wani bangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin. Kamar yadda shugaban Newmont Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa, kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewarmu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adinai. Duba da cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Attijjani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar.
Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. Dalilin da ya sa wato wannan sanayi ya kasance tsakanin waɗannan kamfanoni guda biyu kenan. In mun mai da hankali kan dalilin da yasa ita Newmont Tesser Acheng Mining ta ba Zijin, shine na farko tana buƙatar makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum, sa'annan kuma lokaci ya kai waɗanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu. Balma kasuwanci tsakanin China da Amerika kasuwanci ne da yake yana da girma.
Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, yace duk da cewa Amurka na da kun soji da tattalin arziki, amma kasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya.
Ita kasar China dai tana da nata makasudi da kuma manhaji na zuwa kasashen Afirka, kuma nan ga Ghana an tarbe ta da annu biyu, kodayake akwai wasu matsaloli kadan. Amma ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda ke nan tsakanin Amurka da ita China, na ce China kadan kadan tana samun tasiri sosai ban cewa tafi Amurka, domin Amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana ya furuntuman kasashe su yi abin da take so. Amma ita kasan China ta zabura, ta kawo jiki wanga lokaci ne yin civil society organization, kungiyoyin da ke zaman kansu su tambayi gwamnati wangan kamfanin China da zata shigo menene zata ba mutan Ghana da yafi wanda ita kamfanin Amurka na Newmont ke bayewa.
Kungiyoyin farar hula da masana sun yi suka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin, inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin, amma ban da Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai Professor Douglas Botting ya ce wannan cinikin cin fuska ne ga Ghana, domin ya kamata tuntuɓa asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed, mai tsara shirye-shirye ne na ƙungiyar ƙananan masu haƙar ma'adinai da ke da lasisi, ya ce
ko lokaci muna so local investors look, amma in abu ya zo akan nan ba sanar da mutane kamin dai ka ji an doki an ba wani kamfani ya je yana yi. Inda ana sanar da investors local, ko da ba mutum guda bai yi an ya haha da kai karbi concession ai aiki, akwai mutane da yawa da muka san su da su ya su sa kudi, ko da mutum guda bai yi mutane kaman biyu ko uku su ne su sa kudi, domin large scale is capital intensive.
Kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1050 a cikin hadar zinare a arewacin Ahafo da ke yankin Ahafo na kasar Ghana. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.